الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba'du godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar Laraba 24 ga watan Juma'a da akira shekara ta 2433 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 16 ga watan 5 shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani balai fi kafin darasi na yau tambaya biyu zuwa uku suna iya gabata na'am na'am amma din kuka take mun kuma ka tsare da dai sai kuma to kici da kadi da dai ne ya take shawara ai wannan kai sai dai na kuma ba shi wai kasancewar lokacin da miji ya zamanto yana tauye wani bangare daga cikin hakukuwan matarsa wanda ya zama wajibi a kan shi ana cikin irin wannan yanayi sai ya sake ta ma'ana labari sai ya kai wajen hukuma ta kai kara sai ta faɗi cewa ga irin abubuwan da yake tauye mata na hakukuwanta shin wai anan idan ya ce ya maida ta ta koma ko bata koma ba koda mutum yana tauye wani abu wanda yake na haƙƙin matar shi idan ya ce ya maida ta ta koma in ta ce ba za ta koma ba dole za a yi khudu ta biya shi sadakin shi malamai suka ce in ya kasance akan tauye mata wani haƙƙi wanda yake na wajibi abinda ta maida mishi na sadaki sai a amshe kuma a maida mata shi an gane ko amma sai in ya yarda sannan za a yi kulubu dole ne a nan in ya ci ya mai da matar shi ta koma in dai saki ne wanda yake rajani don hukuma ba ta isa ba ta hana mutum ya mai da matar shi idan abu yake ci yake cinyewa ita mace ta ce ba za ta koma ba shi ko ya ce ya mai da ta to a nan hukuma ita ce za ta ce to tunda ba kya komawa rama masa sadakin shi an gane ku shi ne za a yi kulubu a nan ta rama masa iya abin da ya biya na sadakinta ko sama da haka ko kuma ƙasa da haka tare da cewa akwai maganganu na malamai suna ganin cewa abin da ya kere iya abin da ya biya bai ya halatta ya amshi kari akan haka amma tare da cewa akwai dalilai ingantattu kamar yadda Fatima bintu Qais Allah ya kara mata yadda wanda ita kasancewar kawai karan tsana ne ta hura ma mijinta shine wato wa yake da suna Shammas wannan Thabit ibn Shammas wanda ta zo ta kawo karan sauran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullahi ni dai ba abin da ya rage mun abubuwa wanda yake na haƙƙina kuma wajen dabi'un shi da halayensa tace ya rasulullahi babu inda zan aibanta shi kawai ni ba na san shi yau ba na san shi gobe manzon Allah ya ce shin zaki maida masa gonar shi wanda ya baki a matsayin sadaki tace balwa ziyada tace ya rasulullahi kari ma zan masa akan haka manzo Allah ya ce masa to karbi gonarka sakatta saki guda to dan haka kasancewar idan miji na son mata ita tace ba ta koma ba to dole kawai iya tsakanin da alƙali zai yi shine ya tabbatar da kulu tsakanin su ta maida sadakin dan duk lokacin da mutun ya saki mace in dai saki ne raje'i in dai yace ya maida ta to kawai ta koma ko tana so ko ba ta so in tace ba za ta koma ba dole za ta rama masa iya abin da ya biya na sadakinta na'am shine maganar anan malamai suka ce in akwai wani abu na haƙƙin ta wanda yake cutar da ita yake tauye mata to ko an karbe sadakin alƙali sai ya amshi ya maida mata saboda a matsayin haƙƙin ta ne wanda ya tauye mata na'am
wanda kasuwanci kamar mutum yana da kayan shi na kasuwa to sai wani ya zo kuma shi abokin shi zai sai kaya in ya zo ya kai kuma ya ce maka to wani wannan kasuwa ne da samu ne ka za a ci ina a sai da kuma misali abin da za a sai da a samu shi wani abu a ciki
wai kamar misali ana sai da abu jikka 50 kai ne kake sayarwa da ka kawo kiliyan wanda zai saya sai ka ce ma shi abokin naka mai kayan sai da mushi dora mushi akan haka ma'ana 55 ko 60 ne kuma sai in samu wani abu daga ciki 50 jikka 50 ake sai da abu kai ka kawo kiliyan kin sai ka ce ma shi wanda yake da kayan ya dora masa wani abu kai kenan sai ya hudda ka bayan an kashe ciniki daga baya wannan haramun ne kuma nau'i ne na yaudara da damfara an gane ko ka kawo masa kiliyan ya sai kayan shi in ya ga dama ya maka wani ihsani in ya ga dama ya kyale ka ba wani haƙƙi bane ba akan shi da cewa dole amma maganar ku haɗe baki da shi a ƙara kuɗi domin kai a hudda ka wannan bayan halarta domin nau'i ne wanda yake ne yaudara in kana so ka samu wani abu a nan shi wanda ga kayan wanda yake buƙatar kayan kai sai ka je wajen mai gidan ya baka farashi in ya baka farashi in ya zo sai ka zo ka saida masa iya abinda ka samu na riba wannan haƙƙinka ne shine kainayi wanda mutum idan garin Allah ya waye zai yi wanka ya goge takalmansa bashi da kaya bayyada shago bayyada kaya a mangaza amma zai zo bakin kasuwa yana kewayawa daga ya ga mutumin da ya zo ya fahimci cewa ga wani abu ya zo nema sai ya lallabe shi ya tambaye shi me kake bukata idan ya ce masa ga abin da yake bukata sai ya bashi wurin zama wanda anan makwautanmu Najeriya har ma sai an kawo maka irin su lemu da wani abu a zaunar da kai in ya so shi ya shiga kasuwa ya je ya nemo kayan idan ya je ya nemo sai a bashi farashi in aka bashi farashi in ya zo sai ya ce maka to kaza ne an gane in ka saya ka yarda akan yanda ya gaya maka kenan shi sai ya maida ma sai ya kai ma mai gida iya abin da suka yi da shi sannan abin da ya hau kuma wannan nashi ne halakke shi ne don matsayin shi a nan dillali ne amma fa ba zai karbi kudin shi wannan kin amshi sayo mun a'a sai dai ya je ya kawo kaya in ya kawo kaya su yi ciniki tsakankanin su amma in kudi ya baka ka zaunar da shi to wannan aikinka ne ya je ka sayo mu duk ko ragin nawa aka samu dole za ka dawo masa haƙƙin shi ne me yake cewa na'am na'am wai menene matsayin mutumin da ya zo masallaci ya tarar da limami yana zaune ana tahiya maimakon ya yi kabbara shi ma ya zauna ya ci gaba da tahiya sai ya dan tsugunna ko kuma sai ya tsaya ya ga cewa salam cewa liman zai yi ko kuma akwai sauran sallah wannan bai ya dacewa kuma saba ma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne duk halin da ka samu liman haka za ka yi sallama ka bi shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idza ataitumus salata fa alaikum bis sakinati wal waqar wa la ta'tuha wa antum tas'un fa ma adraktum fa sallu wa ma fatakum fa atimu ash-shahid fa ma adraktum fa sallu manzon Allah ya ce duk abin da kuka tarda na sallar liman manzon Allah ya ce ku sallata in a zaman tahiya na karshe ka tarar da shi yana tahiya dole kabbara za ka yi ka zauna idan ya salamce sai ka tashi ka zo da iya abin da ya rage maka wa ma fatakum fa atimu abin da ya kuce muku shine ya ce ku cika darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin sura ta 7 a bangaren lissafi ita ce suratul a'raf mun tsaya karshen aya ta 72 wadda ubangiji tabaraka wa ta'ala ke kissanta mana yanda bawansa manzansa annabi hudu alaihi salam wato suka kwashi da jama'ar sa lokacin da Allah ya turo shi a matsayin manzo ya kiraye su zuwa kadaita Allah a cikin ibada wanda kafin haka annabi nuhu alaihi salam shine farkon manzanni wanda Allah ya turo shi domin kiran al'umma zuwa kadaita shi a cikin ibada wanda dai a ƙarshe suka karyata annabi nuhu da suka karyata shi annabi nuhu alaihi salam ya daga hannunsa ya yi addu'a yace ya ubangiji na ni fa an rinjaye ni ma'ana bayan da zan yi yace fantasiyo yace ya ubangiji na ka kawo mun agajinka ubangiji ta'ala kai tsaye ya umarci kofofin sama suka bude dangane da zubar da ruwa kasa ita ma ubangiji ta'ala yace ta bulbulo iya ruwan da yake cikin ta ubangiji ta'ala ya dirmiyar da duniya gaba daya ba wanda ya tsira illa annabi nuhu alaihi salam da wadanda suka yi imani tare da shi wanda suka yi imani tare da shi ko ba su wuce aikin gaba wanda kasancewar ubangiji ta'ala ya yi masa wahayi cewa nan gaba fa daga cikin jama'ar ka babu wanda zai yi imani sai dai wanda ya riga ya yi tun kafin zuwa wannan lokaci to da Allah ya bashi wannan labari annabi nuhu sai ya addu'a yace rabbi la tazar ala al-ard min al-kafirin diyara yace ya ubangiji na yake cewa dide da zauna giji yace ya ubangiji na daga cikin kafirai kar ka sake kabar wani a dukan kasa innaka in tazarhum yudillu ibadak domin idan ka bar kafirai a dukan kasa yace za su batar da bayinka domin barin su su ci gaba da rayuwa wannan guba ne sai yace wala yajidu illa fajiran kafara to shine Allah yake kissanta mana a cikin suratul qamar fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir fa fatahana abwaaba as-samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-arda 'uyuna faltaqa al-maa'u 'ala amrin qad qudir wa hamalnahu 'ala dhaati al-waahin wa dusur tajri bi a'yunina jazaa'an liman kaana kufira to shine ubangiji ta'ala ya tsiratar da annabi nuhu alaihi salam da wadanda suka yi imani da shi bayan Allah ya hallaka mutanen annabi nuhu sannan da zamani yayi zamani Allah sai ya turo da manzo shine annabi hudu alaihi salam wanda shi ma a ƙarshe jama'a sa suka karyata shi akan abin da yazo da shi a ƙarshe ma suka ce iya abin da yake musu alƙawari na azaba in ya isa yazo musu da shi take yake an gane ko suka ce in har ka isa cewa da gaske kai manzo ne to abin da kake mana alƙawari na azaba ka zo mana da shi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya umarci annabi nuhu alaihi salam ya tattare ya nashi shi ma da jama'ar da suka yi imani tare da shi ubangiji ta'ala ya tsiratar da su sannan ya hallaka wato jama'ar da suka karyata shi wanda su ubangiji ta'ala ya hallaka su ne da wani nau'i na azaba shine iska kamar yadda ubangiji tabaraka wa ta'ala ta kamar karfi da suke da buga gaba da nuna isa cewa waye fi su tsananin karfi ubangiji ta'ala sai ya turo musu runduna daga cikin rundunarsa wanda ita iska tana daga cikin abin da rayuwar dan adam ba ta yiwuwa sai da shi inda Allah zai tsere iska gaba ɗaya daidai da segon ɗaya to babu wata rayuwa da za ta numfasa to amma hikima ta ubangiji abinda jama'a suke rayuwa da shi kuma da shi Allah ya hallaka su shine Allah yake cewa inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yawmin hasim mustamir tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqair iska ce ubangiji ta'ala ya turo musu iskar da idan ta ciri mutum daga cikin su sai ta wulwula shi a cikin sararin sama sannan sai ta jefo shi ta raba kan da gangan jikin shi ne Allah yake kamanta mana yake cewa ka annahum a'jazu nakhlin munqair ko a cikin suratul haqa da yake cewa ka annahum a'jazu nakhlin khawiya to yau za mu ga insha Allah kissa kenan ta annabi salih alaihi salam a'udhu billahi minash shaitanir rajim qala Allah tabaaraka wa ta'ala وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ونجي تعالى كيتشوا وإلى ثمود أخاهم صالحا مني مكتوروما ثمودا وطنقوانس النبو صالح dan uwansu ne na danganta amma ba na addini ba danganta ta hakika ita ce danganta ta addini qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru farkon da abinda annabi salih ya kirayi jama'a sa shine yace ya ku jama'a ta ku kadaita ubangijinku a cikin ibada ku san da cewa ba ku da wani abun bauta bayan sa wanda kamar yanda ya gabata annabi Nuhu alaihi salam farkon abin da ya bude da'awar sa da shi shine kiran jama'a zuwa kadaita Allah a cikin ibada haka annabi Hud alaihi salam farkon abin da ya fada ga jama'ar sa ya ku jama'a ta ku kadaita ubangijinku a cikin ibada ba ku da wani abun bauta bayan sa haka shi ma annabi Salih wannan na tabbatar mana cewa manzannin Allah subhanahu wata'ala gabadayan su farkon abin da suke bude kira da shi shine kadaita Allah a cikin ibada kamar yanda can cikin suratul anbiya ubangiji ta'ala yake cewa wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun ubangiji ta'ala yace gabaninka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yace ba mu turo da wani manzo ba ce sai mun masa wahayin cewa yanda al'amarin yake babu wani abun bauta busa cancanta da gaskiya face ni ubangiji ta'ala yace fa abuduni ku kadaita ni a cikin ibada dan haka can Allah yace wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut tabbas ubangiji ta'ala yace a kowace al'umma mun tura da manzo na musamman manzan abin da yake fada ga waɗannan al'umma ya ku jama'a ku kadaita ubangijinku a cikin ibada ba ku da wani abun bauta bayan sa dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa nahnu ma'asharul anbiya'i abna'ul Allah mu jama'ar annabawa manzon Allah yace yayin kishiyoyi ne dinuna wahid wa ummahatuna shatta manzon Allah yace addinin mu daya daya ne ma'ana shine tauhidi kadaita Allah a cikin ibada amma uwarmu yace daban-daban ne kowa da uwar shi ma'ana a wajen shari'a hukunce wani manzon zuwa wani manzon an dan samu bambanci amma wajen tushe gaba ɗayan su sun yi ittifaki kadaita Allah a cikin ibada dan haka Allah yace ma manzon sa was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'budun ubangiji ta'ala yace ka tambayi wanda muka turo gabaninka na manzanni ta ina manzon Allah zai tambaye su malamai suka ce a daren da Allah ya tafi da shi zuwa Baitul Maqdis domin ya haɗu da manzannin ubangiji tabaraka wa ta'ala ya musu limanci akai sallah anan ne wasu malamai suka ce Allah yake masa umarnin cewa ya tambayi waɗanda suka gabace shi ko kuma ta ina zai tambaye su cikin littattafan da suka zo da shi Allah ya ce tambayi wanda muka turo gabaninka na manzanni shin mun sanya wasu alloli da ake bauta musu koma bayan Ubangiji tabaraka wa ta'ala, amsa dai babu. To dan haka shi ma anan Annabi Hud alaihi salam, Annabi Salih alaihi salam, farkon abin da ya kirayi jama'ar sa shine kadaita Allah a cikin ibada. Haka cika makin manzanni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya turo shi a matsayin manzo, farkon abin da yake kiran jama'a shine su ce la ilaha illallah, ya ayyuhan nasu qulu la ilaha illallah tuflihu. An gane ko? To dan haka anan ana nuna mana farkon abin da za a kirayi mutumin da ke nihiya musulunta shine tauhidi. Sai tauhidi ya zauna, sannan komai zai zauna. Dan haka idan mutum ya zo ya ce mana zai musulunta, ba za mu ce masa ba tashi kai sallah ko kuma i'azimi ko kuma fidda zakka idan mai dukiya ne. Farkon abin da za mu nema daga wajensa ita ce kalima ta tauhidi, la ilaha illallah. Annabi Salihu ya ce da su qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, tabbas hujja gamsassa daga wajen Ubangijinku ta zo muku. Wace hujja ce? Sai ya ce hadhihi naqatullahi lakum aya, wannan taguwa ce ta Allah wadda alhali aya ce gare ku, ma'ana wadda take nuna gaskiyar manzanci na da kuma gaskiyar abin da nazo da shi na kadaita Allah a cikin ibada. An gane ku? Shine yace katisha atukum bayyinatu min rabbikum, tabbas wato hujja wanda take mai gamsarwa daga wajen Ubangijinku mai nuna gaskiyar manzanci na, yace hakika ta zo muku. Micece hujjar? Sai Allah yace hazihi naqatullahi, ma'ana wannan taguwa ce ta Allah, lakum ayatan alhali, wato aya ce gare ku, nan mansubun ne alhali, ma'ana halin wannan taguwa, ma'ana alama ce wadda take nuna gaskiyar manzanci na, kuma na nuna cewa Ubangijin da ya turo ni shi ya cancanta ku kadaita shi a cikin ibada. Wanda kasancewar wannan taguwa su ne suka kagi cewa in har shi Salihu manzo ne da gaske, to ya zo musu da wata taguwa daga cikin fandutsi wadda za ta fito, kuma taguwa da ɗa, taguwar da za ta iya shanye ruwan garin gaba ɗaya, kuma za ta iya ba garin gaba ɗayan shi nuni. Annabi Salihu ya karɓi alƙawalla daga su, in har na roƙi Ubangijina ya karfafe ni da wannan mu'jiza, za ku yi imani da ni ku gaskata ni a matsayin manzo ku daina bautar waninsa. Suka karɓi, ya karɓi alƙawalinsu, suka yi yarjejeniya, sun yarda ya yarda. Annabi Salihu ya kaskanta kai ga Ubangijinsa, ya roƙi Ubangiji cewa ya fitar masa da taguwa kamar yadda mutanensa suka nema. A gaban idansu fandutsi ya fashi, taguwa ta fito da ɗanta yana biye. Wannan taguwa kuma matsayinta ta kai matsayin duk ruwan garin, dama rijiya ce gare su, babban rijiya wadda take ba garin gaba ɗaya ruwa. Wannan taguwa ita kadai take shanyewa. Ubangiji ta'ala sai ya kasa musu, ya ce to baki baki za a yi, yau taguwa ta sha gobe ku ku sha, kamar yadda Allah yake faɗa mana a cikin suratu shuara, hadhihi naqatun laha shirb wa lakum shirbu yawmin ma'lum, kamar yadda kuma a cikin suratul qamar me yake cewa wa nabihum annal ma'a qismatun bainakum kullu shirbin muhtadar, yau ta sha ku gobe ku sha. To ana cikin haka wasu sun yi imani, wasu sun karyata shi, kai har aka kai matsayin suka kagara suka ga cewa yaya za a yi kawai shan ruwa ya zamanto baki baki. Aka samu wani fitinanne ya ba da shawarar cewa abin da ya kamata a soke wannan taguwa, gaba ɗayan jama'a ta gari da miyansu aka hada aka soke wannan taguwa. Da aka soke taguwa, labari sai ya cimma Annabi Salihu alaihi salam, Ubangiji ta'ala sai ya yi masa wahayin cewa lokaci fa yayi, kuma ga iya ajalin da aka kayyade ma mutanen ka in yaso ba su labari. Ubangiji ta'ala ya ce tamatta'u fi dari kuma salasata ayyam zalika wa'dun ghayru makdhub, tamatta'u fi dari kuma salasata ayyam zalika wa'dun ghayru makdhub. Ubangiji ta'ala ya ce ma Annabi Salihu gaya musu, ce ku je ku zauna ku ji daɗi a cikin gidaddajin ku tsawon kwana uku. An gane ku? Bayan kwana uku kun ga abin da zai same ku. Wannan kuma alkawari ne wanda yake ba na ƙarya ba. To shine anan Annabi Salihu kafin su soke taguwar da yaji irin abin da suke fama, sai yake cewa fa zaruha ta akul fi ardillah, ku kyale wannan taguwa ta ci abinda ta so a cikin kasa ta Ubangiji tabaraka wataala, ma'ana ku barta duk inda ta ga dama ta yi ta kiwanta. Wala ta masuha bi su'in, kar ku shahe ta da wata mugunta. Fa ya'khudhukum azabun alim, in har kun shafe ta da wata mugunta to ku san da cewa azabar Allah ma'abuciyar radadi za ta kama ku. Kenan wannan tunkarin su tunkari taguwar da wani nau'i na mugunta sai da ya gaya musu taguwar fa taguwa ce ta Allah, in kuka taba ta to ku yi jiran abin da zai biyo baya. Sai yace da su wadhkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di adi, ku tuna ni'imar da Ubangijin ku ya jaddada muku. Wace ni'ima ce iz ja'alakum khulafa'a? Yayin da Ubangiji ta'ala ya maida ku khalifofi a ban kasa min ba'di adi, bayan hallaka adawa mutanen annabi Hud. Wa bawwa'akum fil ardi, Ubangiji ta'ala ya zaunar da ku a ban kasa, ma'ana ya duda muku hanyoyi na arziki, ya kara muku koshin lafiya da duk wasu bala'i da wasu musibo Ubangiji ta'ala ya dauke musu. Shine anan yace wa bawwa'akum fil ardi, Ubangiji ta'ala ya tabbatar da ku a ban kasa, duk wasu hanyoyi wadanda suke na jin dadin rayuwa Ubangiji ta'ala ya buda musu. Sai yace tattakizuna min suhuliha qusura, kuna rukon wato binaye min suhuliha daga kasa wanda take mai taushi, ma'ana laka suna daukan ta su yi gine, saboda zamani wanda yake na rani, zamanin rani kasancewar dakin laka wato yafi kwanciyar hankali. Sai yace watattakizuna aljibala watanhituna aljibala buyuta, yace kuna rarike dutse ku maida shi dakuna, wannan ku a zamani wanda yake na dari, dutse ko mun girman shi za su sassake shi su rarike shi sai su maida shi daki, saboda shi daki na dutse a irin zamani wanda yake na rani baya zaunuwa, amma a zamanin sanyi zai iya zaunuwa. Dan haka shine Allah ya ce tattakizuna min suhuliha qusura, ma'ana kuna rubon binaye wato daga cikin kasa wanda take mai taushi, ma'ana laka da sauransu. Watan hituna aljibala buyuta, sannan kuna sassake duwalwatsai ku maida su dakuna. Ubangiji ta'ala yace fadhkuru ala Allah, Salih yace musu ku tuna ni'imomin Ubangijin ku wanda ya jaddada muku, ma'ana ku gode masa. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, kar ku tafi ban kasa kuna masu yada banna, na daga cikin banna ta farko shine hada bautar Allah da wani. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qawmi, jama'a wadanda suka yi girman kai daga cikin mutanen sa wadanda ba su yarda da shi a matsayin manzo. An gane ko wanda da mun bayani ya gabata, galibin wadanda suke watsar da da'awa ta manzannin Allah subhanahu wa ta'ala su ne manyan gari, masu fada aji, masu hana ruwa gudu. To dan haka shi ma anan ne Allah ya ce qala al-mala'u alladhina istakbaru min qawmi, jama'a wadanda suke manyan gari wadanda suka yi girman kai daga cikin jama'ar sa, sai suka fada lil ladina stubihu liman amana minhum, ga wadanda aka raunana daga cikin wadanda suka yi imani da annabi Salih, dan ba raunanan garin ba gaba dai suka yi imani, a galibin wadanda suka gazgata shi a matsayin manzo dai mutane ne wadanda suke talakawa masu rauni da masu karamar sana'a, wanda daman sunna ce ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Duk wani manzo da Allah ya turo wadanda suke karbar da'awar sa da gaugawa su ne talakawa wadanda suke masu rauni, kamar yanda Hiraqal ya tambayi Abu Sufyan lokacin da suka hada a Qudus dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yake tambayar shi wai suwa ne ne suka amsa kiran shi suka bi shi, manyan gari ne ko kuma talakawa ne? Yace wanda suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama talakawa ne. Yace haka dama manzannin Allah suke, galibin wadanda suke karba da'awar su a farko su ne wadanda suke ramnana, manyan gari sai dai ka samu daidai ku wanda Allah ya musu dace, wanda kuma ko yanayin yau in ka diba haka ne. Shine sai yake cewa qala al-mala'u alladhina istakbaru min qawmihi, wadanda suka yi girman kai daga cikin jama'ar sa, sai suka fada lil ladina stubihu, ga wadanda aka raunana su, liman amana minhum, ga wadanda suka yi imani da annabi Salih daga cikin su, suka ce da su a ta'alamuna anna salihan mursalun min rabbi, shin yanzu kun san da cewa salihun manzo ne daga wajen ubangijinsa, ma'ana yanzu kun yarda kun tabbatar da cewa manzo ne? Qalu inna bima ursila bihi mu'minun, talakawa suka ce lalle mu dangane da abinda aka turo salihu da shi suka ce mu masu imani ne masu gaskatawa ne, ma'ana mun yarda mun amince mun tabbatar da cewa manzo ne na ubangiji tabaraka wata'ala aka turo shi takannas zuwa gare mu. Qala alladhina istakbaru, da talakawa suka ba su wannan amsa su waɗanda suka yi girman kai sai suka ce inna billazi amantum bihi kafirun, lalle mu dangane da abinda ku kuka yi imani da shi to mu masu kafircewa ne, in ku kun yarda da cewa salihu manzo ne wanda aka turo shi daga wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala domin ya kirayi jama'a zuwa kadaita shi a cikin ibada, in ku kun yarda suka ce to mu ba mu yarda ba, mu masu kafirce masa ne. Me za a yi fa'aqarun naqata, ubangiji ta'ala ya ce sai suka soke wannan taguwa wa'atau an amri rabbihim, wato suka yi tsaurin kai dangane da al'amarin ubangijinsu. Annabi Salihu ya nuna musu cewa taguwa ce ta ubangiji tabaraka wa ta'ala kar su shafe ta da mugunta, amma wannan gargadi da ya musu ba su ji ba. Me za a yi sai suka soke wannan taguwa tare da niyan jama'a gaba daya? Ubangiji ta'ala yake cewa wa'atau an amri rabbihim, sannan sai suka yi tsaurin kai dangane da al'amarin ubangijinsu, ma'ana abin da yake su yi da abin da yake su daina, ma'ana sai suka kibi. Wa qalu, sai suka ce ya salihu utina bima ta'iduna in kunta minal mursalin, suka ce ya kai salihu zo mana da abin da kake mana alƙawari na azaba cewa wai in har mun soke wannan taguwa azaba ma abuciyar radadi za ta kama mu, suka ce to zo mana da azabar mu gani. In kunta minal mursalin, in har ka kasance daga cikin manzanni cewa wai kai tabbas manzo ne daga wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala. Kaga anan kasancewar karan tsaye ne suka ma ubangiji tabaraka wa ta'ala, abubuwa ne suka hada sun wuce a lissafa. A farko dai Annabi Salihu alaihi salam ya kiraye su zuwa kadaita ubangiji tabaraka wa ta'ala, a farko suka kiji suka ginta masa sharadi suka ce sai in ya zo musu da alamar da za ta nuna cewa shi manzo ne, me kuke bukata? Suka ce taguwa muke bukata ta fito daga cikin fanduzi. Yayi alƙawari da su, in har na roki ubangiji na wannan taguwa ta fito kamar yadda kuka nema za ku yi imani da ni? Suka ce eh. Ya roki Allah, Allah ya fitar da taguwar, kuma suka kafirce masa. Bayan haka ya ce musu to taguwar Allah ce, kar ku sake ku kusance ta da wata mugunta, in har kun shafe ta da mugunta to azabar Allah ma abuciyar radi za ta kama ku. To amma wannan doka ma ba su ji ba, sannan suka keta ta. Da suka soke taguwa, maimakon su wadatu da soke taguwa, kuma sannan sai suka ce masa ya salihu, kai salihu in har ka isa kai manzo ne, suka ce masa itina bima ta'iduna, zo mana da abin da kake mana alƙawari na azaba cewa in har mun soke wannan taguwa, in kunta minal mursalin, in har ka kasance daga cikin manzannin ubangiji tabaraka wa ta'ala da gaskiya. Fa akhazathumur rajfa, ubangiji ta'ala ke cewa wato girgizar ƙasa sai ta kama su. Fa asbahu fi darihim jasimin, ubangiji ta'ala yace sai suka wayi gari, wato suna gurfane akan gwiwoyinsu a cikin gidaddajin su gaba ɗaya sun mutu. Kafin Allah ya saukar musu da wannan azaba, Allah sai da ya turo sakon cewa Annabi Salihu ya tattare ya nashi ya nashi ya bar gari. Da ya tattare ya nashi ya nashi ya bar gari, ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kama su da azaba kala uku. Ɗaya daga cikin uku ne anan Allah ya bayyana mana, wanda idan ka koma cikin wato can cikin suratul Hud, Allah yake cewa duk da cewa a can cikin wannan cikin suratul Hud ubangiji ta'ala yake cewa fakazzabu fa akhazahum azabu yawmi dhulla innahu kana azaba yawmin azim, duk da cewa mutanen Annabi Lut ne ubangiji ta'ala ya kama su da wannan azaba, mutanen Annabi Salihu. An gane ku? Nau'i uku. Nau'i na farko dai anan ga girgizar ƙasa, nau'i na biyu tsawa ta malaika kamar yadda Ubangiji ta'ala yace inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan fakanu kahashimil muhtadir. Nau'i na uku shine wannan girgije, yini wanda yake ni girgije. Ubangiji ta'ala ya kama su da yini wanda yake ni girgije, ma'ana girgije ne amma abin da yake cikin shi mutane. Kasa ta yi girgiza, malaika ya yi tsawa, sannan wannan girgije kuma gabaɗaya ruhunsu shine Allah ya shafa asbahu fi darihim jazimi. Sai suka wayi gari suna gurbani akan guyoyinsu suna matacci a cikin gidaddajinsu. Fatawalla anhum, annabi Salihu sai ya juya musu baya lokacin da Allah ya hallaka alƙarya dan yi musu Allah wade. Wa qala ya qaumi, yace ya ku jama'ata, laqad ablagtukum risalata rabbi, yace tabbas na isar muku da sakon Ubangiji na cewa ku kadai tashi a cikin ibada. Wa nasahatu lakum, kuma na muku galgadi, nace muku wannan fataguwa ce ta Allah, kar ku saki ku shafe ta da wata mugunta. Idan kuka shafe ta da mugunta, to azabar Allah ma'abuciyar radadi za ta kama ku, wannan galgadi na gabatar muku da shi. Walakin la tuhibbuna an-nasihin, sai dai ku jama'a ne waɗanda suke ba sa son galgadi. Nace ku kadai ta Ubangiji ta'ala a cikin ibada, kar ku hada wani da bautar sa. Nace taguwar Allah ce kar ku shahita da mugunta, amma gaba ɗaya kunki. To ga irin yadda ƙarshen ku ya kasance. An gane ku? Wannan Allah wadai ne annabi Salihu ya musu lokacin da Ubangiji ta'ala ya hallaka su. Wanda kasancewar bayan wannan Allah wadai, kuma Ubangiji ta'ala ya biyo bayansu da alasi ne. Wanda kamar yadda su ma mutanen Adawa da Allah ya hallaka su, Ubangiji ta'ala ya biyo baya da alasi ne akan su har zuwa kiyama. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar yakin Badar, jigajigan kafirai da aka gama da su aka ja su aka je aka jefa gawar a cikin wata tsohuwar rijiya a nan Badar. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo yi tsaye a kan rijiyar. Manzon Allah yake cewa, ya ku ma'abuta wannan rijiya, shin wai kun samu abin da Ubangijinku ya muku alkawari cewa gaskiya ne? Manzon Allah ya ce, tabbas ni na samu abin da Ubangiji na ya mun alkawari gaskiya ne. Allah ya mun alkawarin cewa ni nake da kyaukyawan ƙarshe, nasara ta Ubangiji ta'ala tana tare da mu ne. Ƙarshe na tabewa da hallaka ya tabbata ga waɗanda suka kafirce ma Ubangijin. A lokacin nan Umar yake cewa, ya Rasulullahi, yaya za ka ringa ma jikunkuna matattu magana waɗanda ba sa jin abin da kake faɗa? Manzon Allah ya ce ma Umar, ya ce, ya Umar, ya ce, wallahi ku ba ku fi su ji ba, duk abin da nake faɗa musu suna ji. To don haka wannan Allah wadai ne manzon Allah ya musu, kamar yadda anan shi ma annabi Salihu alaihi salam ya musu Allah wadai. Shine Allah ya ce, fatawalla anhum, annabi Salihu sai juya baya game da su lokacin da Allah ya hallaka su. Wa qala ya qaumi, ya ce, ya ku jama'ata, laqad ablagtukum risalata rabbi, tabbas na isar muku da sakon Ubangiji na wanda ya turo ni da shi. Wa nasahatu lakum, kuma na muku galgadi. Iya galgadi ya ce, walakin la tuhibbuna an-nasihin, sai dai ba kwa san galgadi. Na ce ku kadaita Ubangiji na a cikin ibada kunki. Waludan idza qala li qaumihi ata'tuna al-fahisha ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisaa bal antum qaumun musrifun wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatabaharun fa anjaynahu wa ahlihi illa imra'atahu kanat min al-ghabirin wa amqarna alaihim matara fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin. Ubangiji ta'ala yake cewa, waludan, mu ne muka turo da annabi Ludu alaihi salam zuwa ga mutanen sa. Ubangiji ta'ala yace, kuma ba mutanen ka labari, idza qala li qaumihi, lokacin da annabi Ludu ya faɗa ga jama'ar sa, ata'tuna al-fahisha, yace yanzu kwa ringa jima al-fasha. Micece al-fasha a nan? Wato shine jima maza, wato tare da barin abinda Allah ya halitta musu shine mata, kamar yadda can Allah yake cewa, ata'tuna dhukrana min al-alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. yanzu kwa ringa jima maza kuna barin mata wanda Ubangiji tabaraka wataala ya halicce ku ya halicce su saboda ku yace bal antum qaumun adu yace bari je ku dai jama'a ne wadanda suke yan ta'adda masu ketare abinda Allah ya halitta musu zuwa abinda ya haramta musu amma kafin ya musu wannan galgadi sai da ya kira Yesu zuwa kadaita Allah a cikin ibada dan kadaita Allah a cikin ibada shine abu na hurku kamar yanda bayani ya gabata sannan kuma sai a diba wani aiki ne ya fi muni wanda jama'a suke yi shine farkon abin da za a hane su dan haka yace musu ata'atuna alfahishata yace yanzu kwarin gashi ma alfasha shine saduwa da ƴan uwan ku maza ma sabaka kun biha min ahadi min alalami babu ɗaya daga cikin halittu na Ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ya riga ya ku dangane da wannan alfasha wannan alfasha ku ne farkon waɗanda kuka kirkire ta kuma su suka sunnanta ma al'umma har izuwa kiyama dan haka duk wanda yayi mutanen annabi duk suna da kamar shi domin su suka sunnanta wannan sunna mummuna shine yace ma sabaka kun biha min ahadi min alalami babu ɗaya daga cikin halittu ma'ana wanda ya riga ya ku da irin wannan alfasha yace innakum la ta'tuna ar-rijala shahwatan min duni nisa yace lalle ku yanzu kwa ringa jema maza ɗan uwan ku shahwatan dan shahawa min duni nisa wato kuna barin mata wanda Allah ya halicce su saboda ku yace bal antum qaumun musrifun bari dai ku mutane ne waɗanda suke masu wuce iyaka Ubangiji ta'ala yace wa ma kana jawaba qaumihi wato amsar وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ وَاتُو أَمْسَرْ جَمَعَرْ سَبَتَ زَمَنْ تُوبَا إِلَّا فَدَرْسُ دَسُكَ چِي دَسُو سُكَ فَتَاقَ جُونَسُ سُكَ چِي أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ مَعَنَاكُ بُتَدَّ أَنَّهُ دُدُوَنْ لَسْكَي إِيمَانِ دَشِيدَ بَچِكِمْ بُرْنَنْكُ an anan da abin da ke bayan tafi tawilul masdar shine ismu kana wanda yake mu'akkar jawaba kenan shine khabar ginta wanda yake muqaddam wama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum ma'ana amsar da jama'ar annabi ludu suka bashi bata zaman to ba faci junan su abin da ya fada ma juna cewa ku fitar da ludu da duk wanda yake imani da shi daga cikin alkaryanku domin ku huta da wannan musiba innahum unasun yatabaharun lalle su mutane ne waɗanda suke nisan ta kansu dangane da irin wannan aiki ma'ana jima ƴan uwansu maza domin ya gaba bayani ya gabata shi lafazin abbahara yana daukan ma'anar annazaha annazaha shine ka nisanci duk wani abu wanda yake ladatti da aibi shine yace innahum unasun yatabaharun lalle su mutane ne waɗanda suke nisan ta kansu dangane da irin wannan alfasha ma'ana jima'in uwansu maza Ubangiji ta'ala yace fa anjaynahu sai muka tsiratar da bawan mu annabi Ludu wa ahlahu da iyalinsa waɗanda suka gaskata shi a matsayin manzo illa mar'atahu Ubangiji ta'ala yace sai dai wata matar shi daya daya kana cikin algabirin Ubangiji ta'ala yace ta kasance daga cikin waɗanda suke masu wanzuwa a cikin halaka kafin Allah ya saukar da azaba sai da ya turo da sako ga annabi Ludu alaihi salam Ubangiji ta'ala yace ya nashi maza su gudare lokacin halaka al'ummar sa jama'ar sa yayi a lokacin nan annabi Ludu alaihi salam wato ya gudare da jama'ar sa kamar yadda Allah yace fa asri bi ahadika bi kidin min al-layl Ubangiji ta'ala yace ka bi yanki na dare ma'ana da jama'ar ka waɗanda suka yi imani da kai shi ne Ubangiji ta'ala ya toge masa yace banda matar shi ita kar a fita da ita kuma kar a ba ta labari shi ne Ubangiji ta'ala yace fa anjaynahu sai muka tsiratar da shi wa ahlahu wato da iyalinsa ma'ana waɗanda suka yi imani da shi illa mar'atahu sai dai matar shi kalati min al-ghabirin Ubangiji ta'ala yace ta kasance daga cikin masu wanzuwa a cikin azaba wa amdarna alaihim mabara Ubangiji ta'ala yace bayan mun kifar da alƙaryar sai muka yi musu ruwa shine ruwa wanda yake na duwal watsai kamar yadda Allah ya kissanta mana a cikin suratul Hud da kuma can cikin suratul Hijr Ubangiji ta'ala yake cewa falamma jaa amruna ja'alna aliyaha safilaha wa amdarna 'alayha hijaratan min sijilin manbut musawwamatan inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin bibai. Lokacin da al'amarin mu yazo na hallaka mutanen annabu, Ubangiji ta'ala yace ja'alna 'aliyaha safilaha, alƙaryar gaba ɗayan ta Allah yace sai muka mata juyin waina. An gane ku? Saman alƙarya Allah yace sai muka zukkuce shi ya zamanto shine ƙasa, ƙasa kuma ya koma sama. Bayan mun musu juyin waina, Ubangiji ta'ala yace wa amdarna 'alaihim hijaratan min sijilin manbud, wato alaiha hijaratan min sijilin manbud, ko kuma can wa amdarna alaihim hijaratan min sijil. Ubangiji ta'ala yace sai muka biyo baya da ruwa wanda yake na duwal wasai, wanda yake kuma dutse wanda yake gasashe. An gane ku? Duwal wasai ne wanda Ubangiji ta'ala ya gasa su da wutar jahannama. Ubangiji ta'ala yace manbudin, wanda yake kuma mai bibiyar juna, musawwamatan inda rabbik, wanda yake abin alamtawa a wajen Ubangijinka, duk wanda za a jefa da sunan shi a jikin. Sai yace wa ma hiya min adh-dhalimin bibaid, wannan azaba Allah yace game da azzalimai ba a nesa ba take. An gane ku? Ko yau wasu suka yi, Ubangiji ta'ala yace za mu iya jefa su kamar yadda muka jefa waɗancan mutanen annabu Lutu, illa kasancewar kamar yadda muke faɗa a Hausa, albarkacin kaza ne ka dangare ya sha ruwan kasko. Addu'a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi cewa kar Allah ya halaka al'ummarsa da irin azabar da ya halaka al'ummun da suka wuce. Allah kuma ya amsa masa wannan addu'a. Amma in ba dan wannan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sun tuna an yi an gama. To shine anan Allah ya ce da irin wannan azaba ta sauka, fa anjaynahu, sai muka tsiratar da shi wa ahlahu, da iyalinsa waɗanda suka yi imani da shi, illa mar'atahu, face matar shi, kana cikin gadirin, Ubangiji ta'ala ya ce ta kasance daga cikin waɗanda suke masu wanzuwa a cikin azaba. Wa amdarna alaihim mabara, Ubangiji ta'ala ya ce sai muka musu ruwa, ruwa wanda yake na duwal wasai. Fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin, Ubangiji ta'ala ya ce diba yaya karshen masu tsaurin kai ya kasance, ai shine tabewa da hallaka. Wa ila madiyana akahum shu'ayba, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa awfu al-kayla wal mizan wa la tabkhasu an-nasa ashya'ahum wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha dhalikum khayrun lakum in kuntum mu'minin wala taqudu bi kulli sirajin tu'iduna tu'iduna wa tasudduna an sabilillahi man amana bihi wa tabghuna ha'i waja wa kuru idh kuntum qalilan fakathrakum wanzuru kayfa kana aqibatul mufsidin wa in kana qa'ifatun minkum amanu billadhi ursiltu bihi wa qa'ifatun lam yu'minu fasbiru hatta yahkuma Allahu bainana wa huwa khayrul hakimin. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. Ubangiji ta'ala yake cewa wa ila madiyana akahum shu'ayba, mune muka tura annabi shu'ayb wato izuwa ga mutanen madiyana. Mutanen madiyana sune can Allah ya ambace su da cewa ashabul aika. Shine Allah yace wa ila madiyana akahum shu'ayba, izuwa mutanen madiyana mu ne muka tura musu dan uwansu Annabi Shu'aib a matsayin manzo domin ya kiraye su zuwa kadaita na a cikin ibada. Qala Annabi Shu'aib yace ya qaumi ibudullah ya ku jama'a ta ku kadaita ubangijin ku a cikin ibada. Malakum min ilahin ghayru ba ku da wani abun bauta bayan sa. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum tabbas wato hujja wadda take mai gamsarwa daga wajen ubangijinku ta zo muku wadda ke nuna gaskiyar manzanci na. Fa awful kayla wal mizana yace ku cika zakka wal mizana da suke yi. Bayan ya kiraye su zuwa kadaita Allah a cikin ibada sai ya kalli wani aiki ne na alfasha wanda suka sa gaba, wato shine kacere ma'ana tauye haƙƙi wanda yake na jama'a. An gane ku? Fa awful kayla yace ku cika zakka wal mizana sannan kuma ku cika sikeli. Wala tabkhasu an-nasa ashya'ahum kar ku tauye ma mutane kayan su in an yi ciniki iya abin da yake na haƙƙin mutum ku bashi daidai iya abin da ya cancanta. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kar ku tafi ban kasa kuna masu yada banna bayan ingantawa da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya mata. Ubangiji ta'ala ya inganta ƙasa dangane da tauhidi da adalci shine sadar da haƙƙin mai haƙƙi zuwa gare shi. To amma su sai ya zaman to menene abinda suka bata ƙasa a nan bayan hada bautar Allah da wani, sannan babban aiki na alfasha da suka sa gaba wato shine tauye haƙuƙuwan jama'a a wajen awo in ma awo na zakka ko kuma awo wanda yake na sikeli. To shine anan yace wala tusidu fil ardi ba'da islahiha kar ku yada banna a ban ƙasa ba da islahiha bayan ingantawa da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya mata. Zalikum khairul lakum in kuntum mu'minin wato kasancewar cika zakka ga jama'a ku ba su iya abin da yake haƙƙin su da kadaita Ubangijin ku a cikin ibada shine yafi alkhairi gare ku in kuntum mu'minin in har kun kasance masu yin imani da ni a matsayin manzo. Sannan ya ce da su wala taqaudu bi kulli siratin tu'iduna kar ku zauna akan kowace hanya. An gane ko albawu anan bi ma'ana ala wala taqaudu ala kulli siratin kar ku zauna akan duk wani titi tu'iduna kuna ma mutane barazana ta kisa in har ba su ba ku dukiyar su ba. Saboda na daga cikin aikin da mutanen Annabi Shu'aib suka shahara da shi shine wato fashi da makami. An gane ku? Fashi suke ta bangare biyu, fashi wanda yake hisbi da wanda yake ma'anawi. To shine anan yace kar ku zauna akan duk wata hanya kuna ma mutane barazana ta kisa in har ba su ba ku dukiyar su ba. Wata sudduna an sabilillahi kuma kar ku ringa hana jama'a dangane da bin tafarki na Ubangiji tabaraka wa ta'ala man amana bihi wanda yayi imani da shi. Wata buguna ha'i waja ku ringa nema ma tafarki na Ubangiji tabaraka wa ta'ala karkata ma'ana kar ku ringa haka. Kenan ga fashi da makami don su karɓi dukiyar jama'a. Sannan gaya kuma duk mutumin da yayi imani za su ci gaba da gallaza masa domin ya bar imanin da yayi, ko kuma mutumin da yake nin yayi imani sai su hana shi. Sannan hanyar Ubangiji ta'ala wanda ya turo manzansa da ita, sannan sai suke nema mata karkata ma'ana suna jefa wasu abubuwa waɗanda suke na shubha. An gane ku? Kamar yadda Allah ya kisanta mana a can cikin suratu Hud, irin yadda suke ce masa ya Shu'aib ma nafukahu katiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina dha'ifa walaula rahduka larajamnaka wa ma anta alaina bi aziz. Da yadda suka ce masa ya Salihu kar kun wannan ya Shu'aib asalawatuka ta'amruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la antal halimur rashid. To shine anan Ubangiji ta'ala yace wata buguna ha'i waja ma'ana hanyar Allah kar ku ci gaba da nema mata karkata ma'ana yanda za ku jefa abubuwa na shubha, yanda za ku hana menene fahimtar gaskiya ya kasa fahimta. Sai ya ce wadhkuru idh kuntum qalilan fakatharakum ku tuna yayin da kuka kasance ɗan kaɗan Ubangiji ta'ala sai ya yawaita ku. Ubangiji ta'ala ya ƙara musu ayaya, ya ƙara musu koshin lafiya, duk wasu cututtuka Allah ya dauke ya huda musu hanyoyi waɗanda suke na arziki. Kaga ashi yawa na jama'a ashi ni'ima ce daga cikin ni'imomi na Ubangiji tabaraka wa ta'ala, tare da cewa iya tunanin kafirai su kuma abinda suke fama a dan kankanta saboda in an yawa ba yanda za a yi rayuwa ta yi. shine anan Allah yake cewa ku tunna da yayin da kuka zamantu ɗan kadan Ubangiji ta'ala sai ya yawaita ku lokaci ma ku ya kawo kashi